Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 23 ga watan Yuni na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mukanin labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dage ranar da aka tsara hukumar shige da ficen kasar za ta fara mayar da bakin haure zuwa kasashen su. A yau Lahadi, kafin yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa ta rawaito cewa shugaba Trump ya aika wa da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa wata wasiƙa za a ji abinda wasiƙar ta kunsa. Sannan an kashe shugaban rundunar dakarun ƙasar Habasha.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu kan shirye-shiryen hana bara da gwamnatin ƙasar take shirin yi. Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, hukumar kula da tsare-tsaren babban taron da kungiyar shugabannin kasashen Afirka ta AU za ta yi ta ce ta shirya. Sannan kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke fa. Amma kafin waɗannan duka, ga Mahmud da cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A wani lamari da ya zo a bazata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dage ranar da aka tsara hukumar shige da ficen kasar za ta fara mayar da bakin haure zuwa kasashensu da wasu 'yan makonni a maimakon a yau Lahadi. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa bayan da 'yan Democrats suka buƙaci dakatar da aikin, ya jinkirta shirin mayar da bakin hauren da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa nan da makonni biyu, domin ko za a samu kofar da 'yan Democrats da 'yan Republicans za su cimma matsaya kan matsalar kwararar bakin haure da ke neman mafaka a kan iyakar kasar da ke kudanci. Sanar da shirin kama bakin hauren ya sa shugabannin Democrats sun harzuka a mafi yawancin manyan biranen kasar, waɗanda suka yi ta'alla wade da matakin, inda har suka fara yunkurin ganin yadda za su taimaka wa bakin hauren. A daren Juma'a da ta gabata, shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta gana da shugaba Trump, inda ta nemi da a jinkirta shirin. Kamar yadda kamfanin dalancin labarai na Associated Press ya rawaito wata majiya wacce ta nemi a sake sunanta. A yau Lahadi, kafin yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa ta rawaito cewa shugaba Trump ya aika wa da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa wata wasiƙa, kuma yana nazari kan abin da wasiƙar ta kunsa. Kamfanin dalancin labaran ƙasar ta Koriya ta Arewa ya wallafa wani hoto wanda ya nuna shugaba Kim cikin wani yanayi na zurfin tunani, yana riƙe da wasiƙar wacce ga dukkan alamu ke ɗauke da hatimin fadar White House. Rahoton dai ya kuma rawaito Kim yana yaba abin da ke kunshi a wasiƙar, wanda ya kwatanta a matsayin abu mai matuƙar kyau. Sai dai rahoton bai yi wani ƙarin haske kan takamaiman abin da ke cikin wasiƙar ba. A farkon watannin ne shi ma shugaba Trump ya bayyana cewa ya samu wata wasiƙa da ta daɗaɗa mai rai, wacce ke kunshe da kalamai masu daɗi. Ko da yake an samu cikas a tattaunawar da ɓangarorin biyu suka yi a birnin Hanoi da ke Vietnam dangane da batun nukiliya, amma duk da haka shugabannin biyu sun ci gaba da musayar wasiƙu da hotuna a tsakaninsu, inda har ma sukan bayyana cewa suna da kyakkyawar dangantaka a tsakaninsu. To a dai ɓangaren kuma, a yau Lahadi, Amurka ta gargaɗi Iran, inda ta ce kada ta ɗauki dakatar da harin da shugaba Trump ya ba da umarnin a yi a matsayin ragwanci. Amurka dai ta shirya kai harin martani a kan Iran bayan da ta kakkaɓo wani jirgin Amurka mara matuƙi a kusa da mashigin Hormuz. Yayin wata ziyarar da ya kai a birnin Kudus, gabanin ya gana da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Mai bayar da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce kada ita Iran ɗin ko wata ƙasa da ke yi wa Amurka kallon hadarin kaji su ɗauka rashin zuciya ne ya sa Amurka ba ta mai da martani ba, domin ta yi amfani ne da sanin ya kamata. Gargaɗin da Bolton ya yi na zuwa ne sawa'i bayan da shugaba Trump, ba tare da bada wani cikakken bayani ba, ya ce zai ƙara wasu sabbin takunkumi a kan Iran a ranar Litinin. A ranar Asabar ɗaya da ta gabata, Trump ya bayyana hakan a shafinsa na Twitter, inda ya jaddada cewa babu yadda za a yi Iran ta mallaki nukiliya. Yana mai cewa za a cire mata takunkuman da aka kakaba mata muddin ta yi abin da ya kamata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Ethiopia sun ce mai tsaron lafiyar shugaban rundunar dakarun ƙasa na ƙasar ta Habasha ya harbe shi har lahira. Sau'i bayan da jami'ai suka ce an yi yunkurin juyin mulki a jihar Amhara. Mai magana da yawun Firayim Ministan Habasha Abiy Ahmed ta ce an kashe shugaban dakarun Chief Sarah McConnell da wani janar mai ritaya a wasu hare-hare da aka kai a gidan Sir.
Ya Ethiopia hizb afaim gadai.
Prime Minister ƙasar ta Ethiopia kenan Abiy Ahmed yake cewa al'ummar ƙasar nan ba ta buƙatar gwamnatin da ke danna haƙoƙin mutane da yin kisa. Cikin shekarun da suka gabata mutanen Ethiopia sun nuna cewa ba sa son gwamnati mai mulkin kama karya. Mai magana da yawun Prime Minister a jiya Asabar ta ce wani gungun masu kisa ya kutsa kai cikin wani taro da ake a babban birnin Amhara inda ya kashe shugaban yankin Ambashu McConnell da wani mai ba shi shawara. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa shugaban jami'an tsaron jihar ta Amhara, Janar Asam News Igene, shi jagoranci yunkurin na juyin mulki. Bayanai sun yi nuni da cewa tuni an kama mai tsaron lafiyar da ya kashe shugaban dakarun ƙasar, amma har yanzu ba a ga Janar Amsani ba. Firayim Ministan Libya da ƙasashen duniya suka amince da gwamnatinsa ya ƙi amincewa da tayin da abokin hamayyarsa ya masa na a hawo teburin tattaunawa. Prime Minister Fayez Al-Sarraj ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ba zai hau teburin tattaunawa ba da wanda a baya ya nuna cewa ba zai zama abokin tafiya wajen ciyar da ƙasar gaba ba. Dakarun da ke goyon bayan Al-Sarraj da na General Khalifa Haftar sun jima suna fafatawa a wajen birnin Tripoli, inda dukkansu ke neman karɓe ikon birnin, lamarin da ya sa dubban fararen hula suka tsere daga gidajensu domin tsira da ransu. Faɗan da ake yi na ƙoƙarin karɓe ikon mulkin ƙasar da kuma arzikin man na Libya ya baiwa mayakan sa kai da masu ikirarin jihadi na ƙungiyar IS damar samun gindin zama a ƙasar ta Libya.
Hamud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. A Najeriya, tun bayan da gwamnatin ƙasar ta sanar da aniyar shirye-shiryen da take shirin yi na hana yin bara, musamman ma a arewacin ƙasar da lamarin ya fi ƙamari, jama'a suka fara cece-kuce dangane da wannan batu na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki, wato Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Al-Furqan da ke jihar Kano a Najeriya. Ko yaya suke kallon wannan shiri da gwamnati take so ta yi na hana bara?
Muna ganin wajibin hukuma ne dama ya zamanto da abin da zai kawo jin daɗin jama'a da kulawa da su, da kulawa da inganta rayuwarsu, da kulawa da iliminsu, musamman ƙananan yara. Wannan wajibi ne. Saboda haka idan gwamnatin tarayya tana da wannan manufa, to muna ba ta goyon baya. To sai dai babban abin yadda za a fitar da tsarin ne, yadda zai dace da abin da zai sanya a samu maslaha.
Dama ta ce za ta tuntuɓi waɗanda abin ya shafa kai tsaye, wato malamai kenan, ta ga ta inda za a bulloto. Wace irin shawara za ku ba wa gwamnati idan ta tunkare ku da wannan?
To sanin cewa wannan al'amari ne wanda yake da ƙarfi cikin tarihin ƙasar nan, duk da yake yanzu da aka samu canje-canje da gwamnatoci na siyasa, abin da irin tabarbarewar tsarin ilimi a cikin al'umma da tabarbarewar tsarin kula da jama'a da lafiyarsu tun da aka fara cikin shekarun nan da ba su daɗe ba a cikin mulkin farar hula, ya daɗa ƙara sanya abin ya lalace. To akwai ƙoƙari da aka yi daban-daban a gwamnatoci daban-daban a cikin ƙasar nan, da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu na malamai da ƙwararru, wanda ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa kawai ra'ayin waɗansu ɗaiɗaiku ya wadatar. Dole ne a tattaro waɗannan bayanai. Haka zalika akwai ƙungiya mai zaman kanta mai ba da shawara da jihohin Arewa a wadda take a Kaduna, su ma suna da firasa, suna da bincike da suka yi, da shawarwari wanda suka fara kwararru aka yi taro. To waɗannan abubuwan gaskiya su ya kamata a tattaro, a tsamo abin da aka yi, abin a haɗa dukkan kyawawan shawarwari na waɗannan da aka yi a ƙaddamar gwamnatin tarayya ta aiwatar.
To wace
wajaba kenan, don gaskiya ba abu ne wanda yake yau aka fara shi ba, an fara wannan abin ba tun yanzu ba. Sai tun lokacin Sardauna akwai, kamar yadda murshidin Najeriya yake faɗa, yake tashin galabanci, akwai irin waɗannan abubuwan da aka yi tun a lokacin. Saboda haka a tattaro irin waɗannan shawarwari, ita gwamnatin tarayya ta sa a tsamo mata, a haɗa mata, a ba ta, in ya so ta yadda ta aiwatar da
su. Kai wani kira za ka yi wa su iyaye waɗanda yawanci su ne suke kawo 'ya'yan nasu wannan karatun, wani irin kira za ka yi gare su?
Wato dole iyaye wajibi ne don haƙƙin shari'a, haƙƙin da shari'a ta kura musu akan 'ya'yansu. Haƙƙin yana daga cikin haƙƙin yaro a cikin shari'a, haƙƙi wajibi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ishi mutum laifi a wajen Allah ya tozarta wanda Allah ya dora masa nauyin kula da shi, wanda daga ciki akwai yara. To daga cikin kula da yara, cinsu da shayarwarsu da makwancinsu da iliminsu haƙƙin uba ne. Wannan haƙƙi ne wajibi a kan uba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro zai ce ma uwansa, ka ciyar da ni, ya zuwa ga wa za ka tura ni in ba ka ciyar da ni ka kula da ni ba. To saboda haka wajibin iyaye ne kan tsaya ga abin da za su yi su ma yaran su gata, su ciyar da su, su shayar da su, su san makwancinsu, sannan kuma su kula da sha'anin iliminsu. Don haka abin da duk gwamnati za ta yi, wannan tsari ne da taimako ne da tallafi ne ga iyaye ya kamata, haka ya kamata mu ɗauke shi. Asalin abin mushkilar ta taso ne yayin da iyaye suka tozarta wajibinsu. Mutum yana ganin in ya tura yaro wajen malami ya je ya karatu ba tare da kula da ɗaukar nauyinsa ba, wannan ya sauke nauyin da Allah ya dora masa, ko kadan bai sauke nauyin da Allah ya dora masa ba. Haka zalika shi ba malamin da zai je ya ɗauko yara bayan ba shi da halin da zai ciyar da shi. Kuma wannan a lokacin da na yi tafsiri a bara, na yi bayani a kisar Annabi Musa da Ashabu, ya nuna kan cewar ba bai halatta malami ya ɗauki nauyin wanda zai koya ma ba, ya kyale shi ya tozarta ba tare da ya kula da cinsa da shansa ba, kamar yadda zuwa kisar Annabi Musa da Annabi Alfar.
Dr. Bashir Ali Umar kenan, limamin masallacin Alfurkan da ke Kano. To daga batun shirin hana yin bara a Najeriya, bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumar kula da tsare-tsaren babban taron da ƙungiyar shugabannin ƙasashen Afirka ta AU za ta yi, wanda jamhuriyar Nijar za ta karɓi baƙuncinsa a farkon watan Yuli da ke tafe, ta tabbatar da kammala galibin muhimman shirye-shiryen da za su gudana a wannan taro cikin kyakkyawan yanayi, yayin da a nasu ɓangaren 'yan ƙasar ke murnar ganin wannan lokaci da suke ganin zai ƙara wa jamhuriyar Nijar kima idan duniya. Ga rahoton da Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana daga Yamai.
Wannan shine karon farko da jamhuriyar Nijar ke karɓar baƙuncin babban taron ƙungiyar AU wanda ke tattara shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin Afirka a kowace shekara, da nufin tantauna muhimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan nafiya daidai da tsarin siyasar duniya. A yayin da ya rage kwanaki 10 kafin soma wannan taro, tuni ƙasashe kimanin 40 suka ba da tabbacin za su hallara, in ji shugaban hukumar Agence UEA Niger 2019 mai kula da tsare-tsaren wannan taro, Minista Saidil Mokhtar Mohammed.
Wani Prime Minister, wani Vice President, mataimakin shugaban ƙasa zuwa koko wani minista za su zuwa. Me mu ligon da muke matama a wajen shugaban ƙasa washe 40 muke tama Allah da zuwa wannan taron. Paske wannan taron, taro ne wanda ya kamata wannan abin na buɗe hanyoyi na kasuwanci cikin Afirka shine za a yi. Kenan taro mai tarihi ne ga 'yan Afirka. Yana ta mahanin ba wanda zai bari a bar shi baya.
Dubban miliyan sefa ne gwamnatin Nijar ta zuba domin tanadin gine-gine da dukkan wasu abubuwan da za su ba da damar fita kunyar baki.
An yi sabon airport, an yi babban haya express mai shigowa daga airport ta shiga cikin gari, an yi gina otel har wajen guda uku, an gina villa na manyan mutane har wajen 40, an yi hanyoyi, an gyara wutanni, an gyara convention center. Kuma mun san gine-gine ba shi kaɗai ba, dole kuma sa an yi aiki da ya kamata a yi shi. Da haka wajen mutum 5,000 wanda an ka samu, an ka ba su wani ƙarin ilimi wanda ake ce ma training cikin soji, da yan protocol da yan communication dukkan na mutane an samu an yi musu are ilimi. Yanzu abin da ya mana saura yanzu ya za a yi kuma baki su zo a yi musu tarbo na kwarai.
Yan Nijar a nasu bangare na ci gaba da murnar ganin wannan lokaci wanda a yayinsa hankalin duniya zai karkata wajen wannan ƙasa. Kabiru Isa da Abdul Alhaji Idi, jami'an kwafutuka ne.
Tunda mutane in sun zo su sayi wannan su sayi wanga, kaga shi ma yana da amfani a birnin Yame a ƙasar Niger. A fanni na diplomasiya ma sunan Niger din ya karu, kuma Niger za ta yi amfani da wannan abubuwan. To ka gani a takaice abin da za a iya rikewa a ribar da ƙasar Niger za ta ci.
Muna kira ga 'yan ƙasa duka gaba ɗaya su hito su ba da goyon baya akan tarbin baki, kuma da ladabi da biyayya da sa ido bisa ga akan harkar tsaro, domin a ƙara wannan taro lahiya, saboda tabbata yin wannan taro alheri ne ga ƙasarmu, kuma alheri ne ga sauran ƙasashe waɗanda an makwabta.
Niger na daga cikin ƙasashen da a baya-bayan nan ke fama da hare-haren ta'addanci. Sabili kenan na tambayi minista Saidul Muktar Muhammad, shin wani mataki aka ɗauka don tabbatar da tsaro a yayin wannan haɗuwa?
Mun kawo kwamiti na security ya yi tsare-tsaren shi. Wannan tsare-tsaren da an kai shi, an kai shi gaban African Union. Mun baza shi gaban dukkan ambassadors na African Union sun gama shi sun kai lele ya yi. General mai kwari security na African Union shi da kan shi zona ya mai, Akwanci Pantashin ya ba su insurance duka lele wanda an tsara shi. In dai Allah ya sa an kai shi da an kai shi, komi ba zai faruwa ba Allah da.
A ranar 4 ga watan Yulin da ke tafe ne za a yi bikin bude wannan taro da zai kammala a ranar 8 ga wata. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gai da Sulaimu Muni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Idan Kwaya ta Narke Fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, Janar Muhammadu Buba Marwa Mai Murabus, wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti wanda zai ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun ƙwayoyi a ƙasar, musamman ma matasa, ya fara bayyana abubuwan da kwamitin ya gano tun bayan da ya fara aiki kusan watanni 6 da ƙaddamar da shi. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ƙarashin hirar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da shi, ta kuma ci gaba da tambayarsa kamar haka.
Kafin kai daga tambaya ta ƙarshe na batun hukunci, akwai wani shawara da za ku bayar wanda zai ɗauki iyali gaba ɗaya ɗungu-ɗungun, saboda a riƙa faɗakar da su iyali, ina nufin da uba da uwa da kuma yara, da za a riƙa faɗakar da su a dunƙule na cewa harkar zamantakewa ya kaza domin magance wannan al'amari?
Na farko akwai advocacy, faɗakarwa ko sanarwa ta radio, television da jaridu, akwai su jingles ɗin nan kenan da ake yi. Wannan yana cikin hanyoyin da za a bi. Sannan na biyu, kowane community, muka ce za a nada committee a community, to su iyaye za a kasance suna ciki, wanda za su faɗakar da juna. Akwai su sarakunanmu na gargajiya har ƙasa zuwa su masu unguwanni da su ma suna da rawar da za su taka. Sannan akwai makarantu da na Islamiya ɗin da na boko, su ma duk wannan magana, saboda masoman kiwon wato gyara lamarin nan cikin gida ne fa, iyaye da kansu da yaransu, amma yara daga iyaye ne za su koyi hankali mai kyau da tarbiyya yanda muka ce. To cikin aikin committee dinmu za mu karfafa wannan, kuma abu ne da za a ci gaba da nanatawa cewa a koma tarbiyyar da yadda yara suke tsoro. Yanzu yaran har kashe iyayen suke yi, akwai inda muka shiga su iyayen, ina ganin ko Adama ne wasu jihohi dai, su iyayen suka ce ba su bacci ba sai sun tabbata yaran sun yi bacci, saboda suna tsoro ko wani abu zai faru cikin dare, saboda yara yanzu kashe iyayen ma suke. To kaga irin wannan abun sai dai mu ci Allah ba dai, amma sauki na zuwa da idan Allah.
To tambaya ta karshe ranka dade, kana da nasaba da irin hukuncin da za a yi ma wanda aka kama da laifi na irin wannan, shekara nawa ne kuke ganin ya kamata a yi wa mutum? Akwai inda za a yi dauri in haka ne shekara nawa, ko akwai ma na rai da rai?
Akwai duka wannan, amma hukunci ya kasu biyu. Akwai hukuncin da ke kan mai sha, shi ma za a auna menene yake sha kuma nauyinta, wannan ya cikin nauyin kaman kilograms ko menene yake sha. Sannan kuma akwai masu sayarwa, akwai masu sayar da magunguna kwayoyi wanda ba su kamata ba, shi ma yana nashi hukunci. Akwai wanda suke da kaman patent medicine store, wannan shaguna din na
chemist.
Yawa, to su chemist din da kansu dole su sami wato permit kaman license, amma yanzu a kasan nan ina tabbatar miki akwai chemist sun fi million fa wanda ba su da license. Masu license 58,000 ne, amma wajen miliyan 1,100 ba su da license. To dole za a biyo bayan irin wannan. Kuma chemist din nan da ake kira patent medicine store bai kamata su sayar da abun da ya fi karfin ko su ko APC haka, ko wani panadol irin wannan, abun da ba likitan ne zai rubuta ba. Amma abun mamaki ba abun da ba su sayarwa, har ruwa suna bayarwa, wato drip suna ba da wasu abubuwa da ya kamata likitan ne zai sa hannu irin wannan abubuwan. To za mu sa cikin rahoton yadda za a maganta wannan, saboda babban matsala ne. Za ka je ka ga yaro karami, za ka je ka bukaci wani magani, shi kawai zai rubuta ya baka. To wani abu kuma shi ne za a gyara cikin dokan da zai fito kwanan nan, za a gyara menene wato qualification na wanda zai bude chemist ne. A yanzu din doka kawai ya ce in ka iya karatu shi kenan fa, duk wanda iya karatu read and write, ka iya karatu da rubutu shi kenan, ba tsara ko primary kai ko ba kai primary ba, inda ka iya karatu da na turanci ba shi kenan, sai ka je ka bude. To amma yanzu dokan da zai fito zai gyara wannan lamarin sosai, wanda za su iya budewa dole za su samu ne qualification na musamman, saboda ya kasance sun sayar da abun da ya kamata a sayar, ba haka kawai su yi ta sayar da abu da su masu talla, ka dauki kwano ka buga a kai da magani rana yana buga, ka ce kana sayar da ai cuta ne, ko ranan ma ya zai bata da. To duk wannan yana cikin dokan da zai fito yanzu.
Janar Muhammadu Buba Marwa mai Murabus kenan, shugaban wani kwamiti da zai ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Janar Muhammadu Buba Marwa mai Murabus, da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta yi hirar, sai kuma Bansa Tufa da ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11 na safe da minti 25. Yanzu kuma sai wasiƙun masu sauraro da suka aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya, inda ya ce, "Salam biyoye Hausa, dan Allah ku bani dama ne Allah wadai da irin zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi da wasu tsirarin 'yan majalisu suka yi. Hakika yin hakan san bai dace ba, ganin yadda aka tauye wa wasu haƙƙinsu, na ganin ba a bar su sun zaɓi abin da suke so ba. Da wannan nake kira ga ɓangarorin biyu da su haɗa kansu wajen ciyar da jihar gaba." Sai saƙo na gaba ya fito ne daga Abdulmuttalib Mande Magarya, inda ya ce, "Salam biyoye Hausa, muna jinjina ga gwamnan jihar Zamfara, Dr. Bello Matawallan Maradun, akan ƙoƙarinsa na ganin ya shawo kan matsalar tsaro da ke addabar jihar. Ya kamata mu ci gaba da yi masa addu'a. Allah ya bashi damar kawo ƙarshen rashin tsaron da muke fama da shi, amin." Sai saƙon Aminu Adamu Malam Madori a jihar Jigawa ya ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika akwai buƙatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida hankali wajen yaƙar masu garkuwa da mutane da 'yan Boko Haram da 'yan bangar siyasa, da kuma yaƙar talauci ta hanyar samar da aikin yi da abubuwan more rayuwa kafin ta fara batun dakatar da almajiranci." To, shi kuma ra'ayinsa kenan. Sai saƙon Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce, "Ina muku fatan alheri biyoye Hausa. Allah ya kawo fahimtar juna a yaƙin cacar baka tsakanin ƙasar Amurka da Iran, domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki." Sai saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Yawuri da Hamza Galadima Birnin Kebbi da Aliyu Usman Taka Lafiya, inda suka ce, "Ba shakka, dawo da koyar da darasin tarihi a makarantu da gwamnatin Najeriya ta yi abin a yaba ne, garin yadda tarihi ya kasance tamkar ɗan jagora wajen zartar da shawarwari yau da kullum." Kafin mu kammala shirin, ga Mahmud ya dawo da labarai amma a taƙaice.
A wani lamari da ya zo a bazata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ɗage ranar da aka tsara hukumar shige da ficen ƙasar za ta fara mai da baƙin haure zuwa ƙasashensu da wasu 'yan makonni a maimakon a yau Lahadi. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa bayan da 'yan Democrat suka buƙaci dakatar da aikin, ya jinkirta shirin mai da baƙin hauren da suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba zuwa nan da makonni biyu, domin ko za a samu ƙofar da 'yan Democrat da 'yan Republican za su cimma matsaya kan matsalar kwararar bakin haure da ke neman mafaka a kan iyakar ƙasar da ke kudanci. A yau Lahadi, kafar yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa ta rawaito cewa shugaba Trump ya aika wa da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa ta wasiƙa, kuma yana nazari kan abin da wasiƙar ta ƙunsa. Kamfanin dalancin labaran ƙasar ta Koriya ta Arewa ya wallafa wani hoto wanda ya nuna shugaba Kim cikin wani yanayi na zurfin tunani yana riƙe da wasiƙar, wacce ga dukkan alamu ke ɗauke da hatimin fadar White House. Rahoton dai ya kuma rawaito Kim yana yaba abin da ke kunshi a wasiƙar, wanda ya kwatanta a matsayin abu mai matuƙar kyau. A ɗaya ɓangaren kuma, a yau Lahadi ne Amurka ta gargaɗi Iran ɗin, inda ta ce kada ta ɗauki dakatar da harin da shugaba Trump ya ba da umarnin a yi a matsayin ragwanci.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Bansa Tufa da ya haɗa mana shirin kuma ya ba da umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Komin. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
24 heures sur 24,